بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Murewa Allah madaukakin sarki godiya mai kowa mai komai da ya kaddara haduwar mu a wannan rana mai tarin albarka. A wannan gari mai tarin ni'ima da albarka. A daidai irin wannan lokaci ba dan wani abu ba sai dan mu tunatar da junan mu abubuwan da za su taimake mu a duniyar mu da lahirar mu. Fata dukkan wanda ya sanya hannu gurin tsayuwar wannan wa'azi muna masa fatan da addu'ar Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi.
Amin.
Shugabannin mu na wannan kungiya mai tarin albarka muna musu fatan alkhairi da addu'a ta gari akan Allah madaukakin sarki ya saka musu da mafificin gidan aljanna.
Amin.
Bayanin da zamu yi insha Allah ta'ala a yau bayani ne da kusan yake da alaka da abubuwan da muke ciki a wannan lokaci. Kowa ya riga ya sani cikin sunnoni na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yakan caccanza lamura da yanayi bisa wasu hikimomi nasa da shi ya barwa kansa sani. Wasu hikimomin a canjin yanayi da muke samun kanmu a ciki mukan iya hankalta su, mukan iya gano menene hikima da sirri na wannan canje-canje da muke samu. Allah madaukakin sarki ba haka nan ya kaddara waɗannan abubuwa suke faruwa ba, ya kaddara cikin kaddarawarsa za a iya samun yanayi na zafi, sannan kuma ana cikin wannan Allah madaukakin sarki cikin kaddarawarsa sai ya canza yanayin nan daga zafi ya koma sanyi. Duk waɗannan abubuwa da ake ya kamata ya kasance a matsayinka na musulmi, a matsayinka na mu'mini, ka fahimci cewa lalle akwai wata hikima, gagarumar hikima da wani sirri da Allah madaukakin sarki yasa yake waɗannan abubuwa. Idan ka koma malaman musulunci sun yi bayani gurin kokarin fito da hikimomi da wasu abubuwa waɗanda aka malamai suka hankalta suka tsuwurwurta game da waɗannan canje-canje da ake samu na yanayin lokaci da makamantan irin waɗannan abubuwa. Na farko, akwai abubuwa da suke da alaka da wasu irin ibadoji wanda cikin hikimar da kaddarawar Allah madaukakin sarki Allah yakan sauwake wa bayi samun isasshen lokacin da za su yi ibada a irin waɗannan yanayin. Wanda za ka gani a wani yanayin idan ya canza kuma ibadar da za ka iya yinta cikin lami lafiya, cikin so da ƙauna a zamanin sanyi, za ka kuma idan yanayin ya canza kuma Allah madaukakin sarki sai ya ƙara canza wannan, sai ga kuma akwai wata ibadar da a daidai wannan lokacin sanyin shi ne abinda ma'ana za ka ga bawa idan ya tsaya ya dage zai iya tsawurwurta ya samu gwaggwaban lada a gurin Allah madaukakin sarki lokacin da ya yi ta. Wannan lokaci da muke ciki yanayi na sanyi lokaci ne mai tarin albarka, lokaci ne wanda yake yana da falala, yana da fifiko akan wani yanayin da ba shi ba, domin lokaci ne da ya kasance ibadoji suna samun ibadoji masu girma, masu ɗaukaka, masu girma, ladansu yana da girma a wajen Allah madaukakin sarki. To a irin wannan lokacin sun fi sauƙin samuwa da kuma samun damar mutum ya yi su cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ba. Bayan wannan kuma ɗaya daga cikin sirrori ko su hikimomi da malamai suke mana bayani na canje-canjen lokuta da ake samu a rayuwa, bayan wancan hikima ta sahalewar wasu ibadoji, to kuma ana Allah madaukakin sarki yakan juyar da lokuta, ya jujjuya su yadda ya so bisa hikimominsa. Domin me a nan gurin Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da su wane ne masu haƙuri wanda za su jajirce akan waɗannan ibadoji bisa canjin yanayin da suke samun kawunansu. Ma'ana a nan gurin bai kamata dan mutum ansa ya samu kansa cikin yanayi na canji ba, lokacin sanyi ko lokacin zafi ya fi kowa raki yana ta surutai yana ganin cewar dan menene wannan lokacin ya zo, ni na fita kura lokacin nan, ni bana takewa, ni kaza, ni kaza, ni kaza. Wanda za gani a lokacin za ga wasu ibadojin ma mutum saboda cewar zafi ne ko sanyi bai iya samun yanayinsu. To malamai su ce yana ɗaya daga cikin hikimomin Ubangiji da yake caccanza lokuta daga wannan yanayi ya maida shi wannan yanayi domin ya kasance Allah madaukakin sarki ya ƙara gane su wane ne bayi na gargari da suke iya haƙuri a bisa dukkan yanayin da su samu, kuma sukan iya tsayawa su yi ibadan nan yadda Allah madaukakin sarki ya umarta ya ce a yi ta. Wannan yanayi da muke ciki lokacin sanyi kamar yadda muka faɗa lokaci ne mai falala, lokaci ne wanda yake yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam, domin kamar yadda muka faɗa akwai manya-manyan ibadoji wanda za ka gani an kwaɗaitar da mu a kan mu dage mu yi su a irin wannan lokaci. Na farko shine yawan azumi, musamman azumi a kwanukan da ya kasance azumin nafila. Azumi a wannan lokaci na sanyi ibada ce mai girma, ibada ce wadda take tana da ƙima. Domin me idan muka koma za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana gaya mana a cikin wani hadisi ingantacce, yana cewa man sama yawman wahidan fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Duk wanda yayi azumi au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, duk wanda yayi azumi daidai da rana daya yayi wannan azumin ne ya azumci wannan azumin ne saboda Allah madaukakin sarki babu maganar riya a cikin wannan azumin nashi babu maganar sum'a a wannan azumin yayi shi ne saboda Allah rana guda idan kai ta Allah madaukakin sarki inji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama zai nesar da fuskar ka shiga wuta shekara 70 kaga nan gurin malamai suke kinaya ce na cewar me za a kubutar za a nesantar da bawa shiga wuta tsawon shekara 70 azumin da kai shi a rana daya kenan wanda kuma kowa ya riga ya sani a irin wannan lokaci na sanyi yana daya daga cikin iba lokacin da azumi yake da sauki kowa zai iya yin wannan azumi saboda babu rana duk wasu abubuwa da za su jawo ka ji wahalar azumin na yunwa da fitar ma'ana gajiya da makamantansu za ka gani jigga baki ɗaya Allah madaukaki ya ɗauke maka a wannan lokaci ibada ta bi mai matuƙar muhimmanci wadda take tana da muhimmanci a irin wannan lokaci na sanyi shine qiyamul layl a irin wannan yanayi na sanyi da muke ciki Allah madaukaki yake hukunta duk magariba yamma dare yana saurin shiga daka zaka samu isasshen lokacin da zaka yi bacci wanda baccin da zaka yi shi in kai bacci farkon dare zaka yi bacci isasshe wanda zaka samu karfin da zaka iya tashi karshen dare ka tashi kai ibada wanda wannan sallar dare sallah ce mai matukar muhimmanci sallah ce wanda ya kasance bayi na gargaru ba ka barinta musamman sallar wutiri naka yana ɗaya daga cikin yalwata a cikin malaman mazhabobin mu nan guda hudu suna irga duk wanda ya kasance baya samu yana tashi ya wutiri sallar dare kenan ba ta irga shi cikin mutanen da suke adalai ne su saboda muhimmancin wannan sallar sunna ce mai ƙarfi to duk a irin wannan yanayi na lokacin sanyi akan samu damar da mutum zai tsaya ya yi wannan ibada ta azumi ko kuma ta ma'ana qiyamul layli cikin kwanciyar hankali kisa da aka gani ya inganta wani hadisi da Imam Ahmad ya rawaito shi wanda Imam Al-Albani ya hassana wannan hadisi ya ce hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana ce mana as-sawm fi ash-shita'i al-ghanimatu al-barida ma'ana yin azumi a wannan lokaci na sanyi to ka sani wan yin azumi a wannan lokaci na sanyi wata ganima ce mai saurin samuwa ganima ce mai saukin samuwa wanda ya kasance babu zubar da jini a cikinta babu wahala a cikinta babu duk wani abin da ya kasance zaka na wahalhalu da dawainiya ta irin yadda mujahidai wanda suke fita saboda yaki saboda daukar kalmar addinin Allah suke samu kai anan gurin sai aka kamanta maka irin wannan lokaci na sanyi yin azumi a cikinta to ganima ce mai saukin samuwa wanda ya kasance babu wahala a cikinta ya kuma inganta ibn mas'ud an rawaito wani asar daga umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ash-shita ghanimatul abidin sanna umar radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda abu nu'aym ya rawaito shi da sanadi ingantacce yake cewa lokacin sanyi dinnan wata ganima ce ta bayin Allah wanda suka kasance suna neman kusanci da Allah madaukakin sarki ma'ana gani lokaci ne da suke tsururtarsa suke amfani da shi a gurin bautar Allah madaukakin sarki haka an rawaito a sar suna nan burjik daga gurin daga magabata na kwarai cikin su akwai ibn mas'ud yana magana yana cewa marhaban bishita yana cewa madalla muna farin ciki muna maraba da lokacin sanyi saboda me yake cewa tanzilu fihi albaraka a lokacin sanyi yake cewa albarakatu suna sauka a cikin wannan lokaci waya tulu fihi al-layl lilqiyam sannan kuma dare yakan yi tsawo saboda masu tashi su sallar dare su samu dok isasshen lokacin da za su yi gani su gana da Allah madaukakin sarki sannan kuma wannaharu lisiyam sannan kuma haka Allah ya madaukakin sarki a wannan yanayi yake takure yini ba shi da tsawo saboda masu yin azumi su samu damar da za su yi azumi cikin sakina cikin ba tare da takura da makamantansu ba duk da wannan asar din kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa cewa yana da rauni saboda a ciki akwai as-sari ibn isma'il wanda rawi ne wanda yake kamar yadda al-hafiz ibn adi yake faɗa a cikin littafinsa al-kamil yake cewa yana da raunin wannan ma'ana riwayar sa in ya kasance shi kadai ya rawaito ta ba tare da ya samu wuta ba to ba ta da karfi amma kuma malamai sun taba akan cewa ma'anar wannan asar din na ibn mas'ud ingantacce ne ma'ana idan ka kalle shi ta wasu bangarorin asar ne magana ce ta ibn mas'ud ta wannan sahabi mai girma mai matsayi tana da ma'ana saboda kusan duk abin da zaka yake faɗa din kusan a wasu ɗaiɗaikun abubuwan zaka ga yana da wani goyon baya da kai na ɗaya daga cikin abin da nake so in ja hankalinmu a kai shi wannan lokaci da muke cikin sa na sanyi ba lokacin da mutum zai zo ya ringa raki bane ba a kai shi ganima ce kamar yadda muka faɗa mai saukin samuwa wanda dukkan bayin Allah na gargaru murna suke da wannan lokacin murna suke da wannan lokacin kuma idan yazo ya wuce suka samu kansu ba a irin wannan yanayin ba suna takeici hita ya inganta ɗaya daga cikin magabata na ƙware lokacin da yazo zai mutu yazo rasuwa ɗan uwansa da makusantarsa sun kewaye shi sai suka ga yana kuka da suka ga yana kuka sai suka tambaye suka ce masa ya imam shin barin duniyar ne baka so ya ja kake kuka domin ka tabbatar da cewar mutuwa zaka yi yace musu wallahi ba barin duniya ba nake tunani ba wannan duniyar nake tunani barin ta ba shi sa nake kuka yace abubuwa guda uku ne kadai suka sa in na tuno cewar yanzu zan bar duniya yasa nake kuka yace na farko shine yanzu in na rasu babu ni babu yin sallar dare a lokacin sanyi ma'ana ba shi da lokacin yanzu in ya rasu ba shi babu sallar dare a lokacin sanyi nabi kuma yake cewa yanzu idan na rasu na yanke alakata da yin azumi a garjin rana ka duba gani saboda su bayin Allah na gargari saboda alakar su da Allah madaukakin sarki ta kai duk inda ya kamata ta kai ka duba gani ba su damuwa ma da ma'ana idan dare ma'ana in rana ana garjin ranan nan a lokacin da suke jin dandanan azumin idan suna yin shi abu na uku kuma yake cewa mai liqa'ul ikhwan haduwa da ƴan uwa a gurin zikirin ubangiji a gurin karatu yace wannan abun babu abin da yafi shi da shi ma yace to waɗannan abubuwa guda uku sune dalilan da yasa nake yin kuka ba wai akan zan bar duniya bane ba ko makamantan irin waɗannan abubuwa ka duba gani a shahid anan gurin ka duba gani lokacin da yazo yake magana cewar sallar dare yana takaici akan cewar yanzu babu shi babu alaka da sallar dare a lokacin da ma'ana ake tsananin sanyi kaga anan gure yake nuna mana darasi ne mai matukar muhimmanci mu fahimci cewar wannan sanyi lokacin sanyi da muke cikin sa yanzu ba lokacin da dan adam zai wannan bane kamata yayi mu ga menene zamu tsorowurta zamu amfana da shi wanda zai hada zai kara kusanta mu da Allah madaukakin sarki dan haka a takeicen takeicewa bayan wannan dogoshin fada akwai hukunta hukunta da ya kamata mu kiyaye su a wannan yanayi na sanyi na farko abin da yake da alaka da alwalan mu da muke yi da kuma sarki a lokacin sanyi da yawa mutane sukan samu damuwa saboda sanyi ba sa samun dama su tsaya su yi alwala irin yadda ya ta dace to wannan abin ba karamin kuskure bane ba ya kamata mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu tsaya mu ringa yin tsahara ta tsarki ta alwala irin yadda ya dace irin yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya umarce mu bisa wani hadisi saboda an nuna maka wannan muhimmanci na ka tsaya ka yi ibada a irin wannan lokacin sanyi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a wani hadisi ingantacce yake cewa ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya yake cewa ashe bazan muku nuni zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki yake kankare zunubi saboda shi ba wa yarfa'u bihi darajat sannan kuma yake daga darajar bawa mu'mini ya kasance ya samu daukaka a gurin Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya wannan addu'a babu wanda a duniyar nan baya son ya samu wannan babu wanda baya son Allah madaukakin sarki ya daga darajar sa babu wanda baya son ya san menene idan ya aikata shi Allah madaukakin sarki zai kankare masa zunuban sa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya ga mai gaya wa sahabbai wannan suka cewa qalu bala ya rasulullah sai sahabbai suka ce waye da manzo Allah a wannan lokacin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama suka ce muna so ya manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu isbaghul wudu'i ala al makarih dai daga cikin wannan abin shine mutun ya tsaya ya cika alwala yayi ta irin yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya koyar ala al makarih a lokacin da ya kasance mutane suna jin nauyi ko kuma ba ta san su cika wannan alwala saboda sanyi sannan wa kasratul khuta ila al masajid da kuma yawan taku da dan adam zai ringa yi zuwa me zuwa ga masallaci wantizaru salati ba'da salah da kuma mutun ya tsaya ya ringa jiran sallah ma'ana ayi sallah azhar mutun ya zauna ya shauri masallaci ya ta zikirin ubangiji yana karatun alqur'ani har lazar sallar al'asr ta zo to wannan zaman da zai ya tabbatar da cewa yana daya daga cikin abin da yake kankare masa zunubai sannan kuma yana daya daga cikin abin da zai daga darajar sa a gurin Allah madaukakin sarki wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi kaga da wannan nassi na hadisi zamu fahimci ya zama wajibi a kaina a kanmu gabaki daya ya kasance a wannan lokaci na sanyi mu ringa tsayawa muna cika ma'ana alwala irin yadda ya dace kar lokacin ma'ana saboda sanyi ka ringa dungushe ya kasance kawai shafa ma'ana ita ruwan alwalan kawai kace yi amma ba ba wankewa kace yi ba domin akwai babban wa'idi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fada wailul lil aqabi minan nar tsananin azaba ya tabbata ga duk mutumin da ya kasance yana barin lamba ma'ana ya bar wani guri a lokacin da yazo alwala baya wanke shi saboda gaggawa ko kuma wani abu makamancin su daga na ɗaya daga cikin hukunci na farko da ya kamata mu ji tsoron Allah mu tsaya mu tsayi da shi mu ringa yin sa mu kyautata shi a wannan lokaci na sanyi shi sa malamai suka shirya wasu hukunce-hukunce karkashin wannan hadisi na farko shine suka cewa ya kamata mu daina ma'ana sanyi mu daina ma'ana sakaci gurin abin da ya shafi harkar alwala saboda tsananin sanyi mu ringa tuno ko yaushe irin wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa duk lokacin da ka tsaya kai alwala ingantacciya to ka sani cewa lalle tabbas Allah madaukakin sarki sai ya daga darajarka musamman irin wannan lokaci na sanyi dan haka lokaci ne wanda ya kamata mu kula da shi abu na biyu wasu da in suka ji wannan hadisin suna kyamar su dumama ruwa wani za ka ne yana ce maka ai ba sunna bane ba ka dumama ruwa to wannan yana daya daga cikin abin da malamai suke cewa wannan gaskiya kuskure ne game da wanda ya kasance idan yayi alwala da ruwan sanyi a irin wannan yanayi na sanyi zai cutu to ya halatta ka je ka dumama ruwa saboda ka samu kai wannan alwalar kuma wannan baya cin karo da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa na cewa isbaghul wudu'i ala al-makari wani yar'ai daga cikin abinda malamai suka yi fashin baki suka yi bayani a kan cewar wannan dumama ruwa a wannan yanayi na sanyi domin kai alwala ko kai wata ibada wadda ya kasance da ruwa ake yinta baya cikin abinda yake kore wancan hadisi na wancan falala da zaka samu da haka ya kamata mutane su daina wannan da sauransu abu na gaba kuma irin wannan yanayi wanda yake da alaka da alwala wannan hukunci shine wasu sukan ma'ana sukan samu damuwa ko kuma ba sa son a wannan yanayi na sanyi saboda kasu ce ai wancan hadisi na idan suka goge ruwa bayan sun gama sallah ai kamar wancan falala to wancan hadisi bata tabbata ba a'a malamai anan gurin suka ce anan gurin zaka iya ka samu wani khirqa wani yanki ko wani abu dai wani tsumma ko wani toilet wannan hankici da zaka goge hannunka lokacin ko jikinka lokacin da gama alwala shi ma wannan malamai suka ce baya cin karo kwata-kwata da abin da yake na wancan hadisi na cewar isbaghul wudu'i ala al-makari domin ya inganta hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama cewar manzon Allah tsira mishi Allah tabbata a gare shi ya kasance kana lahu khirqa ya kasance yana da wani tsumma ko wani hankici wanda yake yana goge hannunsa lokacin da yayi alwala wannan baya cin karo da wancan hadisi da muka faɗa ya kamata mu fahimci wannan abu na gaba wanda yake da hukunci akan wannan da yawa irin wannan yanayi na sanyi ga wanda ya sa safa lokacin da zai fita da safe ko makamantan su ya halatta kai shafa akan safa wannan sunna ne bal shafa akan kufi wasu malamai kuma suka yi kiyasin su akan shafa kamar yadda Imam Ibn al-Zaqiq al-Aidi yake faɗa yana cewa ɗaya ce daga cikin alamun da ake gane mutum ahlus sunna ne shi ba dan bid'a bane ba Ibn al-Zaqiq al-Aidi yake cewa na ɗaya daga cikin alamun da ake gane dan bid'a shine baya shafa akan kufinsa kufi kuma anan gurin zaka iya kiyasin kamar da malamai suka yi ijma'i akan zaka iya kiyasin kufi da al-jawrab ita ce safa da kai na ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu san hukuncin sa a irin wannan yanayi da yawa mu kan saka safa a irin wannan lokaci kuma mu kan yi shafa akan su amma galibi ba mu san hukuncin da yake wannan ba na farko ya ake wannan shafa akan safa a irin wannan yanayi da muke ciki na sanyi malamai suka na farko dai idan za ka yi shafa ne akan safarka lokacin da ya kasance ka sanya safar nan bayan ka yi tsarki bayan ka yi ihara ka yi wankanka za ka fita daga gida to ana so ya kasance ka sa ta ala wudu ya kasance ka sa ta akan ma'ana kai wannan bayan ka gama wankanka to sai ka ɗaura alwala in kai alwala to sai ka zo in ka sanya safarka to za ka ci gaba da shafa ne akan wannan safar tsawon kana da shi tsawon yini ɗaya da kwana ɗaya ga wanda ya kasance muqim ne mazaunin gida ne wanda kuma ya kasance na nesa ne shi to matafiyi ne kai yana da tsawon kwana uku zai yi yana shafa a wannan dinsa kuma bawali ko bayan gida wannan ba zai warware maka wannan abun ba kawai in kai shi zaka ci gaba da shafa ne akan safarka abu na biyu ya ake yi wannan shafar da yawa za ka gani suka yi kuskure idan ya tashi na farko da ya tukunna saman safar ake shafa saman kafar ka zaka shafa siffar kamar yadda Ibn Uthaymeen yake faɗa yake cewa kuma idan ka tashi za ka yi shi ne da hannayenka guda biyu kamar yadda idan ka tashi ba za ka ce sai ka gama kafar hagu ka shafe ta da hannun hagu ba kafar dama ka shafe ta da hannun dama sannan kafar hagu ka shafe ta da hannun suka ce a ba haka ake yi ba yadda ake wannan shafar shi ne suka ce kwatankwacin yadda ake shafa kunne kaga shafa kunne idan ka zo a tare kake yin sa ko baza ka ce sai na gama da kunnan hagu ba sannan kunnan dama sannan in yi shafar kunnan hagu ko suka ce a tare to mallam Usaimi yake cewa kamar yadda ake shafar kunne haka ake yin shafa akan safa a lokacin sanyi ko kuma amma duk lokacin da ya kasance ka sanya safa din nan kuma a lokaci daya zaka yi su na biyu zaka shafi tun daga farkon ɗan yatsunka ne har zuwa farkon ƙaurinka daka ba dungusha da kai ba kai ka shafi dan gefen ta ya kasance kai wannan shafa malamin ka ce bata yi ba idan ka tashi shafa zaka shafa tun daga farkon dan yatsan babban dan yatsan ka ne ka bude kuma mallam Usaimi yace bude hannayenka zaka yi zaka bude shi ne bayan ka jika su da ruwa guda biyu nan sai ka doro shi tun daga farkon ma'ana farkon dan yatsan ka babba zaka jawo shi har zuwa farkon kaurinka to wannan ita ce shafa ta sunna irin yadda ta tabbata ana yin ta sawa'un akan hufi ne ko kuma akan safa ne wannan shine shafar kasa bai inganta ba domin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya koyar da yadda ake yin shafa akan hufi bai karantar da ka shafi kasan sa ba bal wani su daga cikin malamai suka ce kasan ta ce ma wannan malamu taymin da shi da wasu daga cikin waɗanda suka yi sharhoha in ka koma wa wasu hadisan zaka sanar cewa shafar kasan hufin saboda yawanci yakan yi dauda ai suka ce idan ka shafo shi da ruwa ma'ana kamar dauda ma'ana kasan ta ce wannan suka ce shafar saman shine domin wannan ibada ce haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya koyar kuma wannan shine abinda ya kasance zaka wannan to dan haka da yana daya daga cikin abin da ya kamata mu fahimta duk lokacin da zamu yi shafa akan safo nan mu a wannan yanayi na sanyi da muke ciki ya kasance ka sanya safon nan bayan ka daura alwala kana cikin tsarki abu na biyu kuma zaka shafa su ne a lokaci daya hannayenka zaka jiko su na dama da na hagun nan a lokaci daya zaka shafe su kamar yadda kake shafa kunne abu na uku zaka fara ne wannan shafa tun daga farkon dan yatsanka har zuwa ma'ana farkon kaurinka wannan shine abin da ya inganta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu akwai wasu abubuwa kuma wanda muke yin su wanda suke bayan in ka cire abin da shafa harkar sallah wanda su yana da kyau mu san hukuncin su a irin wannan yanayi na sanyi zaka ga mutum yazo sallah ya shigo cikin masallaci amma sai yazo ya daure bakin sa ko da rawani ko da makamacin wani abu saboda sanyi menene hukuncin wannan shi ma malamai sun yi magana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hadisi ingantacce ya zo akan hani akan cewa manzon sallam ya hana mutum ya je yayi sallah halin kasancewar ya rufe bakin sa an gane ko daka wannan abin da zaka wasu suna yi su zo su daure bakin su saboda sanyi su shiga masallaci musamman da sallar subahi ya daura rawani ko ya daura wani tsumma ya rufe bakin sa da shi harancin sa kuma ya je yayi sallah irin wannan yanayin to hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya hana wannan hadisi ya zo manzon Allah sallallahu ta'ala cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an al-sadl manzon Allah tsiran sa Allah tabbata a gare shi ya hana mutum ya sanya hannayensa ga baki daya ya maida su cikin riga wannan shine sadl sannan kuma me wa an yughatti ar-rajulu fahu sannan kuma Allah sallam ya hana mutun yazo ya rufe bakin sa lokacin da zai sallah wannan yana daya daga cikin hukunci na wannan ma'ana idan zaka zo kai sallah duk irin sanannen sanyin da ake bai kamata ka zo ka rufe bakin ka ba halin kasancewar zaka yi sallah zaka bude dai bakin ka ne abu na daya kenan abu na biyu akwai abin da muke yi shine lokacin da sanyi yayi tsanani sai mutun ya zuge hannayensa daga cikin hannun rigarsa sai sanya hannayensa a cikin riga an gane ma'ana mutun ya kwaye hannunsa ya kasance hannayensa ya tusa su a cikin riga shi ma ya je ya shiga yayi sallah a irin wannan musamman da sallar subahi wannan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana shi kuskure ne wannan an gane ko wannan shine na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine sadlul din da ake magana malaman hadisi kakab da suka kai sharhin hadisin sun fassara as-sadl anan gura abin da ake nufi da shi shine mutun ya zuge hannunsa ya cire shi daga abin hannun riga ya maida su ciki saboda ma'ana ya daina jin sanyi ya je ya shiga sallah wannan malamai sun bayani akwai illoli da yawa na farko tukunna ba zai samu yayi ruku'u irin yadda ya dace ba bare samu sakan da zai irin yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya koyar da mu ruku'u ba abu na biyu bare samu sake yayi sujjada irin yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya karanta da mu yadda ake yin sujjada ba anan gurin ko malamai suka ce kada ka taba tsammanin ana nufin babbar riga anan gurin wani dan zafin kan yazo ya ce to ai yanzu babbar riga ma kenan bai kamata mutun ya ringa sakin ta bayan bar hannunsa a ciki saboda sanya je sallah malamai sun kiyasin wannan ba za ta shiga ciki ba saboda asalin babbar riga ba ta da hannu dama da ake saka ta hannun babbar riga budadde ne amma abinda aka hana wannan duk in ka koma sharhin da malamai suka yi sun yi shi ne akan rigar da ya kasance an dinka ta tana da hannaye kazo ka cire hannunka ka kika fito da shi sai ka sanya shi a ciki ya kasance hannun ne kawai hannun rigar ne amma kai hannayenka suna cikin rigar ka ka matse su da jikinka wannan shine abin da aka hana da kai dai daga cikin kuskuren da zaka gani a wannan yanayi na sanyi muke yin su muke shiga mu masallatai muna bautawa Allah da su amma kuma ya kasance kuma wannan abin kuskure ne da kai ya kamata ya kasance mu san wannan hukuncin mu san cewar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya hana mu waɗannan abubuwa da muka batun su abu na gaba sanya safa lokacin da kai sallah wannan halal ne zaka iya sanya safarka ta kafa ko ta hannu ka je kai sallah wannan babu wani hukunci babu wani hani da aka hana akan wannan abu na gaba wanda yake na da alaka da wannan abun da muke wannan da shi shine ma'ana kunna wuta ka kunna wuta musamman akwai masallatan da zaka ga suna kunna wuta kuma ana fuskantar wannan masallatan ma'ana wannan wutar ana sallah malamai sun tattauna menene hukuncin wannan zaka akwai masallatai musamman lokacin da sanyi yayi sanyi zaka akwai masallatan da suke kunna wuta a ajiye su a masallatai to anan gurin kusan malamai sun yi ijma'i akan cewa wannan abin bai halatta ba domin malamai suka ce wannan ɗaya daga cikin ka in kai wannan kamar ka sa wuta a gaban ka saboda wai ta dumama masallaci kuna jin dimi ka ce wannan kamance keniya ce da majusawa domin majusa dama ya inganta su suna bautar wuta ne to suka ce kwata kwata bai kamata ba na kai ya kamata masallacin mu tsarabtace su da wannan lokacin da za zo a dumama masallaci a zo da wuri a dumama masallacin nan a cire wannan garwashin amma bai kamata ka je ka sa masallaci ka sa wuta ya kasance muna fuskantar wuta muna sallah ba domin wannan yana ɗaya daga cikin abinda yake kamance keniya ce da addini majusawa da dai kuma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bai ba mu izinin mu kamance keniya da irin waɗannan mutanen ba domin ba su da wannan abu na biyu barin wuta a gida ana jin dimi shi ma wannan bai kamata ba ku ji wudakku ku ji dimin ku amma lokacin da za a yi bacci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma akwai hadisi ingantacce da ya hana cewa duk idan aka tashi bacci a ringa rufe wuta ga baki ɗayansu a ringa kashe wutar taki da sauransu saboda masu shige da fice a cikin dare baka san suwaye suke giggifta da makamantansu ba za su iya zuwa su zo su baro muku wannan wutar ya kasance ya zama dalilin kona gida ko wani samun gobara da makamantan irin waɗannan abubuwa daka ya kamata ya kasance mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu fahimci irin waɗannan abubuwa mu gane cewar waɗannan lokuta da Allah madaukakin sarki yake sanyo mana su akwai hikimomi da yawa a cikinsu bai kamata mutum ya samu kansa cikin damuwa ba ko kuma cikin koyaushe ya ringa mita da wannan yanayi na sanyi magabata na kwarai kamar yadda muka shufada murna suke da wannan lokaci na sanyi saboda lokaci ne da suke samun isasshen lokacin da za su yi ibada a cikinsa su samu kusanci da Allah madaukakin sarki muna fatan yadda muka shigo wannan lokaci na sanyi lafiya Allah madaukakin sarki ya fitar da mu lafiya dukkan alkhairin da ke cikin wannan yanayi da muke ciki na sanyi Allah madaukakin sarki ya ba mu shi da kuma nisanta mu da dukkan sharrin da ke ciki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.